Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Lokaci ya sake kawo domin mu ci gaba da wannan hidima da Ubangiji ya danka mana domin mu yi. Mai sauraro, tare muka yin wannan hidima, shi yasa ina muka gayyata da ka kasance tare da mu ya inda za mu shiga shin da kyau. A wannan mako za mu yi tarayya ne tare da Pastor Luka Riga Timothy, shine zai bishe mu a fili domin sujada. Pastor Yohana Dangana yana shirye a fili na domin iyali. Sa'annan Pastor Audu shi ma yana tafiye da guzuri domin ka. Sai ai kokari a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakaria. Ina maka marhabin sake saduwa da kai.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri mai albarka na domin iyali. Yau kan maganarmu Manuwa da matarsa, iyali wanda suka hadu da Allah, kashi na biyu. A shirin da ta gabata mun yi magana cewa mala'ikan Ubangiji ya zo wurin matar Manuwa, ya sanar da ita cewa za ta samu ciki, za kuma ta haifi yaro. Wannan yaron zai zama kamar mai ceton Isra'ila, domin a lokacin nan yayan Isra'ila suna shan wahala a hannun abokanan gabansu, wato Filistiyawa. Filistiyawa suna karkashe su, wannan kuma sakamakon zunubi ne wanda suka yi a gaban Allah. Ubangiji mai jin addu'a ne, ƴan kalila na yayan Isra'ila suka yi addu'a ga Allah cewa ya aiko musu da mai ceto domin ya kwace su daga hannun Filistiyawa. Allah mai jin addu'a ne, sai Ubangiji ya aiko da mala'ika. Mala'ikan ya zo cikin gidan Manuwa a ranar Manuwa baya nan, sai ya sami matar Manuwa. Idan mun karanta cikin littafin Alkalawa sura 13 aya 1 zuwa 24, ya ba mu labarin saduwan mala'ikan da matar Manuwa. A yau za mu duba martanin da shi mijin ya bayar bayan da ya dawo matan ta mayar masa. Za mu same shi a cikin Alkalawa sura 6 aya 15 zuwa 20. Da Manuwa ya ga mala'ikan, sai shi ma ya gaskanta da sakon da matan ta gaya mishi kwanakin baya. Mala'ikan ya sake dawowa, ya sami mijin, ya mayar mashi da duk sakon da ya gaya ma matan. Abin da nake so mu koya a nan shi ne, bayan da Manuwa ya tabbatar cewa wannan sako daga wurin Allah ne, sai Manuwa suka yi addu'a tare da matar, suka ce ma Ubangiji, idan wannan sakon daga gare ka ne, ka tabbatar mana da shi. Daga nan sai suka ba da bayaswa zuwa ga Allah domin godiya na abinda Ubangiji ya aiko zuwa gare su ta hannun mala'ika. Sai Manuwa ya ɗauko ɗan maraki, ya yanka, ya shirya. Sa'annan suka gayyaci abokanai suka ci, sai suka ce ma mala'ikan ya zauna ya ci. Sai mala'ikan ya zauna tare da su, amma ya ce da su, ba zan ci komai daga gare ku ba, amma bayan da kun gama, ku ɗauko wani dabba ku yanka, ku yi hadaya da shi zuwa ga Allah domin taimakawa, domin godiya, domin nuna godiyanku zuwa ga Allah. Manuwa ya ɗauki dabban, ya yi hadaya da ita, ya yi godiya zuwa ga Allah. Sa'annan sun tsaya suna kallo me ya faru. Nan da nan hayakin ya mike zuwa sama a cikin gizagizai. Ubangiji Allah sai ya shiga cikin hayakin na hadayan nan da Manuwa ya yi, sai mala'ikan ya tashi zuwa cikin sama. Wato ma'ana, an karbi addu'ansu. Manuwa da matarsa sun ga abin da ya faru. hayaki ya mike seti zuwa sama, malaikan kuma ya shiga cikin wuta da hayakin, sai ya bi hayakin senta zuwa cikin sama. Nan da nan sai Manuwa da matarsa suka fadi a kasa, sun sa fuskokinsu a kasa. A kowane aure ya kamata ma'aurata su gane cewa bayaswa yana da amfani. Bayaswa dole ne a cikin aure. Miji da mata ku kasance masu bayaswa. Kada ku zama masu rowa. Mai bayaswa yana tare da samu. Littafi mai sarki ya faɗi haka. Da suka bada hadaya na dabba suka yanka nan take, sai Allah ya karbi hadayansu. Idan an bada hadaya, Ubangiji yakan karba. Littafin Zabura sura 37 aya 25 zuwa 28 ya ce, da ina yaro amma yanzu na tsufa, ban taba ganin masu adalcin da aka yashe su ba, ko kuma ƴaƴansu suna rokon abinci ba. Waɗanda suna da adalci, iyalai masu bayaswa, ko ƴaƴanku ma ba za su samu sakewa daga wurin Allah ba. Ubangiji ba zai sake su ba. Ubangiji ba zai zubar da su ba. Mu kasance masu bayaswa, kada mu zama masu rowa. Akwai iyalai wanda ba sa so su ba ma wani kayansu. Akwai iyalai wanda ko abinci ne sun dafa, ba sa so su ba ma wani. Akwai iyalai masu rowa da aka san su da rowa, wannan ba daidai bane a gaban Allah. Idan muna da bayaswa, addu'o'inmu ma Allah zai amsa. Idan muna da taimako, addu'o'inmu Allah zai amsa. Idan muna taimaka ma ƴaƴan wasu, Allah zai taimaka ma namu ƴaƴa. Idan muna taimaka ma iyalan waɗansu, Allah zai taimaka ma namu iyalai. Idan mun duba wannan karatu, za mu gani a cikin Alkalawa sura 14 aya 1 zuwa 20, iyalai masu nasara masu bayaswa ne. Iyalai masu nasara masu addu'a ne. Iyalai masu nasara masu taimaka ma waɗansu ne. Idan mun bada baiko, idan mun bada sadaka, idan mun bada taimako zuwa ga waɗansu, Allah zai albarkaci aurenmu. Abinda muna nema a gaban Allah, Allah zai bamu. Bar Allah ya taimake mu a cikin sunan Yesu. Amin. Ya Ubangiji, mun gode maka ka taimake mu yau da yalanmu. Mu kasance masu bayaswa, domin idan mun bayas, zaka ji addu'o'inmu, zaka taimake mu, zaka biya bukatunmu. Mun roka cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Ubangiji ya saya da zaya cece masu ibada daga cikin jaraba. Ubangiji ya saya da zaya cece masu ibada daga cikin jaraba. Ya sare marasa azanci kuma a karkashin hukunci har zuwa ranar shari'a. Gaba gaba har zuwa cika kiyan.
Danuwa mai sauraro, barkanka da war haka. Sunana Pastor Luca Timothy Riga. Karatunmu a daidai wannan sa'a yana samuwa cikin littafin Ishaya. Ishaya ta 55 ayansa na 1. Wanda maganar Allah tana cewa, Ubangiji ya ce, duk mai jin kishi ya zo ga ruwa a nan. Ku da ba ku da kuɗi ku zo ku sayi hasi ku ci, ku zo ku sayi ruwan inabi da madara, ba za ku biya komai ba. Ubangijin Allah ya ba mu ganewa. Kan maganar mu a daidai wannan sa'a ita ce kasuwar matalauci. Za mu yi addu'a. Ubangijin mu Allah na sama, mun gode domin kai ne Allah mu. A daidai wannan sa'a za mu ji maganarka. Ka yarda ka bayyana mana asiranka don mu zama magadan mulkinka. Cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Kasuwar matalauci. Na san cewa kai mai sauraro, batun kasuwa ba bakuwar labari bane. Kasuwa wuri ne wanda ka saba zuwa. Wuri ne na saye da sayarwa. Wuri ne wanda ba za ka taba zuwa ba tare da kudi har ka ji dadin shi ba. Wuri ne kuma wanda dole kamin ka je ka shiga cikin ta, sai kana da wani tambaci na samun abun biyan bukata a wurin. domin haka nan irin kasuwa na duniya ba shine zamu yi magana a daidai wannan sa'a ba. Akwai wata kasuwa ta musamman domin ka. Shi yasa Ubangiji yayi magana ta bakin Annabi Ishaya yana gayyata domin kai matalauci a ruhaniyance kasuwa na nan domin ka. Domin wannan yana gayyatan ka da cewa duk mai jin kishi yazo ga ruwa anan. Ku da ba ku da kudi ku zo ku sayi hasi ku ci. Ku zo ku sayi ruwan inabi da madara ba za ku biya komai ba. Danuwa, na sani a duk lokacin da zaka shiga kasuwa ko da ma abokinka ne ya gaice ka ku tafi kasuwa, dole ne kai kakan ji dadi ka kasance da kudinka cikin aljuhunka. Amma ga wani baban aboki yana gayyatan ka yau da cewa ka zo ka saya ka ci ka sha ba da kudi ba, ba abun biya ba. Na sani yanda kana raye a wannan duniya akwai kalubalai, inda atajiri ne yana more duniya. Sa'an da ya shiga kasuwa kowanne abinda yana so a ran shi yakan samu a saukake domin akwai abun biyan bukata. Amma kai a matsayinka matalauci ba ka da abinda za ka yi fahariya da shi har ka je cikin kasuwa wanda atajiri zai je. Akwai wuraren shakatawa da dama wanda atajirai na duniya sun saba shiga. Wurare ne wanda za kashe miliyoyin kudade ana shakatawa. Amma kai kaman matalauci ba za ka taba shiga irin wannan kasuwan ba. To ga wani baban atajiri yana gayyatanka. Atajirin nan ba wani bane, Yesu Kristi yana da albishiri domin ka. Albishiri Yesu kenan, wato rai na har abada. Shi yasa yace maka ka zo ka sayi ruwan rai kyauta. Yesu ruwan rai kyauta ne. Shi yasa in za ka yarda da ni, bisa ga labarin mace a bakin rijiya cikin littafi Yohana suransa na hudu, za ka tabbatar cewa mace nan tana da guga wanda za ta diba ruwa. Amma ga Yesu a bakin rijiya, Yesu ba shi da guga. A ƙarshen labarin da hiran da ya faru tsakanin wannan mace da Yesu, mun gane cewa Yesu ya yi mata alkawalin ruwan rai kyauta wanda ba sai tare da guga za a diba ba. Danuwa mai sauraro, a daidai wannan sa'a ina so kai din ka komo zuwa irin wannan ruwan ne, domin ba za ka sake jin kishi ba. Ka saba kashe kudi akan waisu ababen da ba da jimawa ba sai kaga kana gidan jiya. Ka saba kana kashe makudan kudade amma niwa bai rabu da kai ba. Domin haka Yesu yana ce maka shine gurasar rai, shine abincin rai wanda sa'an da ka ci daga gare shi ba za ka sake jin yunwa ba dadai. Haka nan ne shine ruwan rai kyauta. Domin haka kada ka kallafa ranka a wannan duniya, ko da ma kai ba atajiri ne a wannan duniya ba, akwai wani wuri na musamman inda za ka samu walewa, inda za ka samu ci da sha a saukake, wato wuri Yesu kenan. Domin haka a daidai wannan sa'a zai kasance maka da muhimmanci, kai da baka da abun biyan bukata, kai da baka da abun walwala cikin rayuwa, ka zo wuri Yesu Kristi. Yesu yana shirye domin ya baka ruwan rai kyauta. Yesu gurasa ne na rai domin ka, wanda in ka samu Yesu danuwa baka da rashin komai ba. Wanda idan kana da Yesu cikin rayuwanka, ba wanda zai maka gori cikin rayuwanka ba. Ba wanda zai fallashe ka da cewa kai dan talaka ne, domin kana da Yesu a cikin ka. Rai na har abada kenan. Domin wannan a daidai wannan sa'a babban gayyata shine cewa in ka saba zuwa kasuwanni na duniya kana barnata da dukiyanka, ko kuwa za a yi maka kyauta a wannan kasuwa ba da jimawa ba a yi maka gori, ga kasuwan da ba gori, ga kasuwan da za ka samu aboki na kwarai, wanda zai biya bukatanka ba tare da fallasan asirinka ba. Domin haka iri wannan kasuwar ne, ina gayyatanka a daidai wannan sa'a. Ka zo ka ci ka sha a kyauta, za ka samu kwanciyar rai, za ka samu farin ciki, farin cikin kuma mara iyaka. Domin duk abinda kana samu ka ci a wannan rayuwa ta yau ba zai hana ka haduwa da bakin ciki ba. Ko da menene ka mallaka a rayuwanka, ka san cewa har wa yau sungune bata kare ba. Kana cikin kunci, kana cikin gori na abokai da yan uwa da ma yayanka, amma ka zo wuri Yesu. Yesu yana da abinda iya baka ba zai yi maka gori ba, shine abokinka na kwarai. Domin haka a daidai wannan sa'a kada kai jinkiri ba, ka amsa wannan gayyata tun lokaci na samuwa. Domin kada lokaci ya kure, ka zo wannan kasuwan ko kana da kudi ko ba ka da kudi, gayyatan shine ka zo ka saya ka ci. Domin haka ina da ban gaskiyan cewa ka samu wannan kira, Ubangiji kuma ya yi maka albarka sa'an da kai dinka amsa wannan gayyata. Allah ya yi maka albarka. Muna cikin addu'a. Mahalici madaukakin sarki, danuwa mai sauraro ya samu gayyatan wannan kasuwa wanda na matalauta ne. Ubangiji yarda shi ma ya samu dandanonta. Don mu roki wannan taimako da bishewa cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Idan ka sami dama domin ka yi aiki amma ba ka yi aikin ba, ka sami kasawa a kan irin baiwa da Allah ya baka da kuma aikin da ya baka a cikin wannan rayuwa. Duniyarmu a yau ta samu kanta a cikin halin kakanikayi, domin mutane ba a shirye suke su yi aiki ba. Abinda muke gani kewaye da mu da muke sha'awansa da yake kawo mana ci gaba sakamakon aiki ne. Saboda haka idan kai ma'aikaci ne koko kana da sana'a, ya kamata kai wannan sana'an da samun fahimtar cewa idan ka yi aiki za ka samu riba, za ka samu nasara, za ka samu abin zaman gari. Sa'annan dukkan aiki da za ka yi da hannunka, bari wannan aikin ya kasance da aminci, ya kasance da amfani. Wanda ko bai yadda ya aiki ba yana daidai da barawo ne koko mai fashi da makami. Idan ko an ɗauke ka aiki ne ba kai wanda ya ɗauke ka aikin ba, ka zama daidai da wanda yake masa sata kenan. Idan ba ka yi aiki ba, ka hana duniya koko jama'a da ke kewaye da kai su samu moriyarka. Mu dubi yadda ƙwarƙwasa suke aiki ko kuma cinnaku, sukan riƙa taimakawa junansu. Kowanne da ke cikinsu ma'aikaci ne. Za ka gani idan sun samu wani ƙwaro da ya fi su girma, sukan haɗu tare domin su ɗaga su tafi da wannan taron. Ko da yake rayuwarsu gajere ne, amma za ka ga cewa suna samun amfani, suna samun aiki, suna nasara mai yawa a cikin rayuwarsu domin sun kasance suna aiki. Allah ya ba ka baiwa domin ka yi aiki. Idan ko ka yi aikin nan, za ka ga cewa ka samu riba a cikin rayuwarka. Idan arziki ko dukiya kake nema, aiki zai kawo maka wannan. Zaman banza, zaman kashe wando ba shi da amfani. Idan ka kawar shi a rayuwarka, za ka samu nasara. Wanda ko bai natsu ya yi aiki tun a lokacin da yake da ƙarfi ba, idan tsufarsa ta zo, zai kasance da dana sani a rayuwarsa. Saboda haka idan ka yi aiki, mutane za su darjanta ka, za ka samu abin biyan buƙatanka na yau da kullum. Ko da me za ka yi, ka tabbatar cewa ka yi aiki mai riba.
Faso Audu, mun gode da wannan guzuri da ka ba mu. Ina kuma fata mai sauraro ka samu ƙarfafawa da wannan guzuri. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu daga farkon shirin har ga ƙarshenta. Zan idar da sakon gaisuwa zuwa ga dan uwa Jerry Monday daga Kano. Jerry Monday, muna fata ana tare da mu. Sai ƴar uwa Margaret Steven da mai gidanta daga Askara Uba, muna fata Margaret da Malin Steven kuna tare da mu a shiri na yau. Joel ɗan Ladi daga Karim Lamido a jihar Taraba, mun gaishe ka. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana zuwa ga adireshinmu. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Ga wadanda za su so kuma su tura mana da sako a lambar wayarmu. Lambar shine 080-2-1-7-0 Ina sa idon samun sako mai sauraro. Godiya na zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Godiya zuwa ga Pastor Yohana Dangana, Pastor Luka Riga Timothy da kuma Pastor Audu da san tallafa duka muna cewa mun gode. Mai sauraro kai ma godiya zuwa gare ka. A madadina da sauran abokan aiki na nan kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemchi. Ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ƴaƴan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayarwar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.